Sauri
daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 Zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. Ko kuma kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live ko kuma ta yanar gizon mu a voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bugaji.
Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Zama na kasan nan, abinda da kasan nan da ya koya mana shine cewa akwai dokoki, kuma muddin jama'a ana bin dokan kasa. Kaga duk wannan mu yadda muke a Afrika, kaga mutun ya ce ya bai yadda ba, kaga da yake nan suna da system nasu da ya riga ya ce gashi numbobin sun fito, ko ba a san mutun ko ana san shi, shi zai dauka wannan nasara.
To, masu sauraro, a yau Laraba 9 ga watan Nuwambar shekarar 2016, kamar yadda aka saba duk Laraba, muna magana ne akan siyasa da shugabanci na gari.
Haka yake Maryam, wanda kuma Maryam nan da aka ji ta wani bawan Allah da ake kira Aliyu Muhammad Dabo, wanda zai yi mana bayani akan shin yaya yake wannan abu ne a wurin matasa. To, kamar yadda muka saba, shirin yau da gobe ne shirin matasa.
Za kuma mu tattauna kai tsaye ta waya tare da mai fashin baki akan al'amarin yau da kullum Professor Yusuf Alhassan na Jami'ar Kansas ta jihar Missouri.
Haka yake Maryam. To, kamar yadda Maryam din tace, to kafin duk mu je ga waɗannan abubuwa, ya kamata mu faro da sabonin da muka tambaye ku na amsar da muka yi muku a Facebook, wanda muka ce shin yaya ya kamata mutum ya karbi nasara ko rashin ta a cikin siyasa.
Shehu Adamu Rajau yace, tabbas rashin yin fitar dango da magoya bayan Hillary suka ki kamar yadda Trump suka yi yayi matakar taimakawa wajen shan kayin da ta yi. To, yanzu dai ta faru ta kare, al'ummar Amurkawa su yi wa kansu alƙalanci da kansu.
Lukman Audu Miga yace, gaskiya zaben Amurka ya zama abin koyi ga al'umma Afirka da ba yadda jam'iyya mai mulki ke shan kai, wanda hakan ya faru ba sau ɗaya ba, amma a ƙasa ta Afirka da wahala a ce jam'iyya mai mulki sun sha kai. Amma mun bai manta Maryam, ai an yi kwanan nan ko na gwamnatin da ta wuce da wannan da take kai.
Ka san dan Adam da mantuwa.
To, a tuna.
Sai Shamsu Abubakar Bebeji Sabon Gari yace, ra'ayina akan lashe zaben Donald Trump shine bana farin ciki kuma bana bakin ciki, domin na san cewa babu wani abu da zai samu bawa sai da amincewar Ubangijinsa. Don haka Donald Trump ayi mulki da iyawa, domin mulki yana tabbata da adalci. Haka zalika, mulki baya dorewa da zalunci.
Sai kuma Mubarak Sani Kanki ya ce, to, Allah ya sa haka ya fi zama alheri ga mutanen Amurka da ma duniya baki daya.
Sai Baffa Murtala Garko ya ce, wannan ya nuna wa mata su sake damara, wallahi ban ji daɗin abin da Amurkawa suka yi ba.
To, sai Minta Galiman Tureta ya ce, duk da yake sakamakon ya zo mana da bazata, muna fatan hakan ya zama alheri ga kasashen Afirka da ma kasashen Musulmi, haka kuma muna jajantawa Madam Clinton akan kayan da ta sha.
Sai Sa'idu Gagiyo Katamma ya ce, salam yau da gobe. Hakika mu yan Afirka, musamman ma matasa, babu abin da za mu ce illa Allah ya sa zaben Donald Trump ya zama mafi alkhairi ga Amurkawa da ma sauran kasashen Afirka. Shan kayan da uwar gida Hillary kuma ta yi, Allah ya sa hakan shine mafi alkhairi ga daukacin Amurkawa.
To, sai kuma Mahmud Salihu Kauran Namoda ya ce, nasarar da Donald Trump ya samu ya nuna cewa irin guguwar sauyin da ta kada a kasar mu Najeriya ta samu isa Amurka. Domin kuwa nasarar Donald Trump ta zo al'ummar duniya da ba zato ba tsammani. Hakika ina jinjina wa uwar gida Hillary Clinton bisa nuna da tako da ta yi, da fatan Allah ya sa hakan ya zama alkhairi ga duniya baki daya.
Sai Huda Abdulaziz Abdulaziz ya ce, mu dai addu'ar mu shine Allah ya kare mu daga mummunar nufinsa da munana abubuwan da ya faɗa lokacin kamfen ɗinsa. Amin.
Amiru Lawal Balarabe Giwa yace wannan zabe dai ya zama mace mai ciki ana tsammanin ta haifi mace kwatsam sai ta haifi namiji shan kayi kuma a zabe ba wannan ne faro ba sai ta dauki dangana shi kuma muna jiran mu ga kamun ludayinsa ko zai aiwatar da alƙawuran sa ko kuma zai lashe aman alƙawuran da yayi
sai kuma sakon Abba Sa'ad Mahuta yace yau da gobe Amurka sun zaben tumin dare duk irin ka tobarar da Trump ya rika yi amma sai da Amurka suka zabe shi tabbas superpower da Amurkawa ke takama da ita za ta bar hannun su dan sun zabi shugaban da bai san mulki da kasuwanci ba daga karshe ina jajintawa Amurkawa akan zaben tumin dare da suka yi
to Maryam sai mu leka shafin mu na Twitter inda @smailangelange yace at VOA Hausa haka Allah ya nufa mutane su mayar da al'amuran su ga Allah akan nasara ko shan kai ga zabe saboda shi ke ba duk wanda ya so mulki
At Bashir 01 yace zakaran da Allah ya nufa da cara sai yayi don haka cin zaben da Donald Trump yayi bai zo mana da mamaki ba
sai at Abbas Chaledi yace at VOA Hausa ina taya Trump murnar lashe zaben Amurka da al'ummar kasar sa kuma ya kamata ya hada kan al'umma domin samun maslaha a tsakani
To yanzu kuma sai tattaunawar da Usman yayi da Aliyu Muhammad wani dan Najeriya mazaunin jihar Delaware wanda shi ma ya kada ƙuri'ar sa a jiya.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To da wa nake magana?
Sunana Aliyu Dabo Muhammad.
Mallam Aliyu barka da warhaka.
Yawa barka dai.
Yawa to kana wace jiha ce?
Ni ina nan jihar Delaware wato nan America Delaware State kenan.
Kai zabe ne kai ma nan Amurka bana?
Gaskiya na yi zabe wannan zaben da aka gama kammala na Trump da Mrs. Clinton ma.
Haka. To ya gashi kuma sai zabe ana ta tsammanin cewa za a samu nasara ta nan ko ta can sai gashi nasara ta fito ta bangaren shi Donald Trump kamar yadda sakamako yake ta nunawa.
Gaskiya kan wannan zaben mu ma kan mu abin ya ba mu mamaki don muna ta tsammanin cewa ita Secretary Clinton za ta ci wannan zaben don yadda shi ya fito ya nuna shi ra'ayin shi daban yake da nata kuma ita ta fito tana magana ita ta yi ma jama'a aiki shi kuma ya fito da tsatsauran ra'ayi a risanta da ya kasanto da yake komai na Korea ne ga shi mutanen Amerika sun riga sun zabe shi
haka Mala Aliyu a kasashen mu na Afirka zaka ga idan aka yi zabe aka samu wani ya fadu ko wani ya ci musamman wanda yake ga ya kamata ya ci sai ya gabe ci ba zaka ga ya fa zama wani tashin tashina akwai wani abu da musamman matasa a arewacin Najeriya da kudancin Najeriya da ma kasashen Afirka za su koya daga wannan zaben da aka yi a Amurka a ganin ka
to ni ka san zamana a kasar nan abinda da kasar nan da ya koya mana shine cewa akwai dokoki kuma muddin jama'a ana bin dokan kasa kaga duk wannan mu yadda muke a Afirka kaga mutun ya ce ya bai yadda ba kaga da yake nan suna da system nasu da ya riga ya ce gashi numbobin sun fito ko ba a san mutun ko ana san shi shi zai dauka wannan nasara to gashi mu da yawan mu mutane da ba su so ba amma kaga da yake a cikin constitution na kasa ya ce duk wanda ya ci dole wanda ke takara shi ma ya fito ya ce a'a an gama zabe gashi wannan ya ci kuma mu goye bayan shi abin da ke jawo ci gaba kenan kuma da kwanciyar hankali a nan America kenan wannan kuma mu ma ya kamata a Afirka mu samu muna duba yadda suke tafiyar da al'amarin su na zabe
kaga siyasar da har mahaifinka ya taba yin nasara a gwamnatin Kaduna
shin
akwai bambancin siyasar Najeriya da zuwa yanzu da ake cikin ta
to a Najeriya ta san mu ma da yake komai kowanne shekara kowanne zabe ana fahimtan abubuwan da ba a sani ba a da to kaga yanzu yadda aka yi zabe na Buhari mutane sun fito sun ce suna neman canji kuma kaga yadda suka yi canjin ta ƙuri'a ne mu ma muna fatan da yake kaga su nan America sun yi shekara wurin 300 suna wannan mu kuma mun taso ne so muna fatan dai insha Allah Korea da za a yi na gaba zai kara garuwa kuma mutane ya kamata a ce ana bin dokan kasa muddin ana bin dokan kasa kaga dole wani in ya ci dole kai hakuri
to muna godiya sosai Malam Aliyu Dabo Muhammad mun gode sosai da ka samu tattauna da mu a cikin shirin yau da gobe
wallahi na gode kwarai
To yanzu kuma sai mu garzaya kai tsaye mu sami Professor Yusuf Alhassan wanda yanzu haka yake tare da mu ta wayar tarho na Jami'ar Kansas a jihar Missouri wanda kuma a jiya da muka faro shirya fara ga mana akan yanda ƙuri'u suke da ƙuri'un da ake na diggari da kuma nau'in da suke zaba na musamman
nan.
Yawa to barka da haka Professor Alhassan.
Barka ka dai Hajjufa ne na gike ku.
Sannu sannu.
Lau ya ayyuka.
Ya bari ya kuke.
Muna lafiya.
Wadalla. To ajiya ka faro mana bayani kafin mu je ga maganar karbar sakamako mai kyau ko mara kyau a zaben Amurka. Kafin mu je ga wannan shin maganar da ka faro mana jiya na maganar zaben mutum 538 din nan wai ya abin yake gashi dai mun gani ajiyan ma.
To kaga wannan gashi an kuma inji mallam Bawuce mace ni ne kike anan ita tana halin dari shekara ta 2020 akwai lokacin da aka yi zaɓe tsakanin Al-Gore wa shine mataimakin shugaban ƙasa da kuma gwamnan Texas shine George Walker Bush. Aka zo da aka kada sai ya zama an sami ƴar tababa a jihar Florida har aka zo ana sake kirga. To a takaice dai kotun koli na ƙasa ya tsaye da wannan abin nan kirga da ake ya ba wa shi Governor Bush wannan zaɓe. To amma abin fahimta shi ne shi mataimakin shugaba Al Gore ya fi shi Governor Bush a lokacin wato ƙuri'u na ƙasa gaba ɗaya wanda ake cewa popular vote. Amma ba shi da wannan adadi na 270 na wakilai na musamman da na fara ba ku labari ko kuma na fara muku bayani jiya. So su waɗannan wakilai na musamman guda 538 so duk wani ɗan takara wanda ya samu 270 to ya ci ake ne ake aiki da shi shi ne ya zama shugaban ƙasa kamar a yadda ya fara a jiya a wannan zaben da muka yi jiya. Shi Mr. Donald Trump ko yanzu President Elect Trump ya kai gici ga wannan samun wakilai na musamman guda 270 wanda kuma ita Hillary Clinton ba ta samu wannan ba. Amma har a yanzu a yawan adadin ƙuri'u da ake faɗa na ƙasa gaba ɗaya inda akwai kamar jihar Michigan da ba a yi ma saki sakamakon ba har yanzu ta ci wannan adadin. To amma yawan adadin ƙuri'u a nan ba shi ba ne. Ta malam Bawuce biki ta yi yawan mutane su ne kasuwa ba tare da rumfuna ba. So yawan adadin wannan ƙuri'u na wakilai na musamman su ne suke ba wa ɗan takara shugabancin ƙasa ko kuma taimakin shugabancin ƙasa a takaice.
To su wannan wakilan taya suke kada ƙuri'arsu? Suna bin ra'ayin jama'a ne koko?
Mutane ne kamar ke da ni kuma suna jin ra'ayin jama'a kuma sukan dama suna da ra'ayin su cewa za su zaɓi wannan ɗan takara ko kuma ɗan waccan takara a cikin waɗannan mutum guda biyu da a cikin waɗannan jam'iyyu guda biyu ko da ke da akwai independence da za ki ga cewa independence candidate ba su taka kara sun karya ba. Amma abin sha'awar shi ne kamar da ya muku bayani a cikin jihohi 50 jihohi 48 sun riga sun amince cewa duk inda aka sami yawan ƙuri'u na wannan jihar da aka kada saboda haka su waɗannan wakilai na musamman sun ba wa zaɓen ƙuri'a su ga wannan ɗan takara. Wannan kuma abu ne da yake cikin ƙa'ida da manufofi na ƙasa ko constitution a taƙaice gaba ɗaya kuma yana cikin dokar 1880 da aka yi ta tintini saboda haka ƙa'ida ce ake bi duk wanda izo ga yadda ake binta. Saboda haka su waɗannan wakilai na musamman suna nan a cikin mu gaba ɗaya ba ma za ka san su ba amma su sun san kansu. Amma in sun je sun kaɗa jihar su idan kamar a nan mu misali a Missouri wanda suka kaɗa
da yake an zabi yawan kuri'un Donald Trump sun fi na Ms. Clinton, to kaga saboda haka sun bi sahu.
Sahu.
Amma kamar ne muku bayani a jihohi biyu na Nebraska da Maine. Akwai misali kamar local government guda biyu ko precinct, kamar na baku labarin da na Omaha. Inda ake Ms. Clinton yanzu ta yi sa'a ta sami kamar abin nan wannan kuri'u na Omaha a Nebraska. To wannan zai kara dan titida ta. To Allah da ikon sa Donald Trump biya wa wuya ta kace.
To abin da yake faruwa kenan. To wasu za su ce to tunda har in an ce wayannan kuri'u guda 538 da ake maganan su ne ake neman 270 daga ciki. Wasu kamar misali wanda bai san me siyasa bai san tsarin mulki ba zai ce a to haka ne mi sa ake zaben nan garin kawai a basu a ce su su yi zaben mana.
Shikenan.
Wasu suna wannan to ya ba za a ce abin yana daure mutane kai a misali irin kasashen mu.
To ai ka san dama wannan abu ne wanda yake cikin ka'idar kasan nan kuma da shi suke amfani da shi kamar yadda muka sani fiye da ɗari shekara 200 ba wani abu ne sabo. Inda yanzu an sami canja ras gaba ɗaya a dukkaninsu babu wanda ya kai wannan abin nan samun wannan kuri'u na musamman na 270. Inda za a tafi abin nan House of Representatives. Cikin waɗannan wakilai na House of Representatives akwai su 435 ne. Kowannensu yana da ƙuri'a ɗaya. To kaga yawanci a takaice ƴan jam'iyyar da suke da yawan adadin mutane a takaice su za su zaɓi shugaban ƙasa. Inda an samu canjin ras a wannan
irin kunnen doki ɗin nan.
Yawwa, inda an yi da Ms. Clinton da shi Mr. Trump, inda sun yi kunnen doki, to sai abin ya tafi House of Representatives. To su wakilai na ƙasa su ne suke da wannan ƙuri'u za su jefa tare da sanatoci 100. Tsakani so 235 ɗin nan da kuma sanatoci 100 na ƙasa gaba ɗaya, to su ne suke zama 535.
Na gane.
To a cikin 135, 500 ɗin nan da 35, to za a waɗanda suka rinjaya za su zaɓi shugaban ƙasa daga ciki. Inda a sami 270 ba daga cikin wannan kuri'u da muka jefa a jiya.
To
wannan kuma ka'ida ce da take cikin a takaice constitution na ƙasar nan tun lokacin da aka kirkiro shi. Ba wani abu ne sabo da za a ce ai ba a taɓa yi ba. Wannan shi ne lokaci na biyar da aka sami irin wannan al'amari. Inda wanda ya ci kuri'u na musamman daban kuma wanda ya sami yawan kuri'u daban. Kamar na gama shekara ta 2000 Al Gore ya ci zaɓe na ya samu kuri'u ya fi George Bush kuri'u amma kuma ba shi ne shugaban ƙasa ba. Haka a wannan Ms. Clinton ta fi wake da suna Mr. Donald Trump
kuri'u
na ƙasa gaba ɗaya amma ba ta kai gaci ga wannan kuri'u na musamman na wakilai na musamman ba.
To gaba ɗaya akwai magana mai muhimmanci wanda shi ne kusan muke son mu alakanta wannan darasin na yau da muke magana akan shugabanci na gari da sauransu. A ƙasashenmu na Afirka zaka ga idan aka faɗi zaɓe zaka ga kawai wanda bai ci ɗin nan ba fa in ya fara tada jijiyar wuya yana an yi magudi an yi. To sai gashi a nan har gashi yanzu haka da muke daga nan cikin ɗakin yaɗa shirye-shiryen muna ganin ita Hillary Clinton ta za ta yi bayanin maganan cewa
jawabin
Shankai da karɓar rashin nasarar da ta yi. Me za ka ce a kan wannan? Me abin koya daga cikin wannan abu na karɓar wannan abu nasara ko rashin ta?
To a gaskiya ba wai zaɓe kaɗai a ƙasar nan ba. Akwai abubuwa da yawa wanda idan an zo tsakanin mutane biyu dama wani zai samu wani zai rasa. Misali ɗauki abin na ina fara wataƙila ka taɓa ganin ko kun taɓa ganin Dambe. Dambe yadda za su je a ɗan kewaye a ɗan wannan gurin za su yi ta kirɓar juna a yi ta bugun juna. Duk wanda aka kayar za ku ga cewa ya zo ya karɓi cewa ya faɗi babu zancen yi ta hayaniya wasu balokoko haka babu irin wannan a nan ƙasar. Mutum dama yakan karɓi cewa ya san cewa ɗaya daga cikinsu zai samu nasara kuma a nan akwai dattaku ko cewa mutum zai zama dattijo ko kuma dattijuwa kamar irin wannan matsayi. In ka samu dama za ka manna kuma za ka yi kokari ka jawo ka haɗa kan jama'a kamar a wannan lokaci da Mr. Trump ya yi. Haka kuma ita Ms. Clinton ta san gaskiya in mata ce ba ta yi da baya za ta yi. Ai ba wai zabi ne wanda aka zo wato kamar wanda muke magana an yi kunnan doki kuma wannan kamar an sami irin na shigen argowar da George Bush Junior ba. Ka gani? Ai fintin kyau ya yi mata. Ai ba shakka ya kula ta da ƙasa yadda ya kamata. Amma in ka duba yanayi abin ne kawai wato ya wuce ya shallake wato tunanin mutane. A gaskiya daga research da na yi dai ba ma ni na tabbata ko kan ku 'yan jaridu ba a taɓa samun wato opinion polls na ƙasar nan ya zama kishiyar abin da aka faɗa ba.
Wannan irin zaben jin ra'ayin jama'a.
Yes. Wannan shi ne lokaci na farko kuma ina tabbatar maka da ku 'yan jaridu da mu da muke ɗalibai na wannan al'amarin siyasa za a daɗe muna bincike. Don mu ga cewa ya faru.
Wannan
gidan. Kuma na tabbatar muku cewa universities da professors da ɗalibai ƙasar nan da duniya gaba ɗaya da kuma masu rubuta tarihi. Kowa yanzu yana nan yana tunani menene ya faru. Yaya aka yi haka?
Haka.
Ku gani? So wannan ya ba mu wani wato dama ta bincike na yadda za a fahimci me ya jawo samun nasarar me yake da suna ɗan takara a Donald Trump kuma me ya jawo ita Miss Clinton ta wannan faduwa warwar dan faduwa da ke fa ba karama bace babu zancen a ce wai faduwa ce wacce take karama ta sha kasa sosai saboda haka babu ma turba da za ta zurce ita ce hayaniyar ce ita ba ta yadda ba a kasan nan ba haka kamar yadda kuke magana
tare da
yawwa cewa mutum yakan karɓi wato gaskiyar rayuwa yadda ta same shi idan ka san ka ci babu malincin wani kokonto baka ci ba kamar a wajen Miss Clinton babu zancen wani hayani ai kun ga yan jima kadan za ta yi bayani ga kasa da kuma duk magoya bayanta
to professor
na'am
sorry
na ci gaba
a ra'ayinka me kamata Donald Trump yayi yanzu da ya samu nasara
a gaskiya cikin da ya fara yi a yanzu yana da so cewa shi kake gaba ne na kowa kuma yana fata zai haɗa kan ƙasa da jama'a da ƙasa gaba ɗaya to idan zai ci gaba da irin waɗannan kulki kuma ya tabbatar da haka to gaskiya zai samu zaman lafiya amma idan zai ci gaba da irin kulkin da ya yi wanda yake zagi wancan ya kira wancan suna da sauransu to mu kan magan da muke zaune ƙasar za ta hargitse balantana kuma sauran duniya shi mulkin Allah ya riga ya baka idan kai ka zama shugaba sai ka zama shugaban kowa baka sai sai
ina ga farfesa muna da dan amsakuwa kadan yana shiga ina ga bari mu sake laluban layin kila ya fufuta daidai
to
bari mu sake laluba yanzu nan mu ga ko layin zai yi clear
to kashi kenan
yau kana ji yanzu kuma kaga ina jinka sosai
okay
eh kila inda ko wani radio ko wani abu za a rage ta a kashe ta gefe to yanzu ina jinka sosai yau ina jinka yanzu azu yayi kaman mun shiga drone da kai
okay
no yawa to yau muna jinka
so a takaice wato wannan ya bar mu abin nan kamar yadda nace masu neman bayani irin wannan ba shaka za mu je mu yi bincike mu ga me ya faru ko menene gaskiyar abin nan wannan opinion polls da muka samu wajen wata da watanni da ake ta faɗa ana ta yi ko da ke dai wannan shine lokaci na farko da ba a sami cikakken wato nasara kamar yadda aka saba samu ba a ina aka yi kuskure
to kamar yadda Maryam ta ce akwai maganan shi Trump da ya ci din nan me ya kamata yi misali don kawo zaman lafiya haɗin kan ƙasa da makamantan irin wannan abubuwan da wanda mutane suke ta tsoron cewa yana ta baramfaramar wai magana a baya
kuma da safan nan
da safan nan kaga kuma da yayi bayani sai ya nuna cewa yana buƙatar haɗin kan mutane me zaka ce kan wannan
gaskiya idan yana neman haɗin kan mutane kamar yadda nace muku maganar da ya fara yi yanzu tana da kyau amma gaskiya ya yi ta bature sai ya reaching out to su and democrats ya debo wasu daga ciki ya saka su a cikin cabinet dinsa wanda za su taya shi aiki kuma ai aikin nan kamar yadda yake akwai babban aiki a gaban sa tunda ya san cewa yanzu ba shine shugaban Republicans ba shugaban America ne gaba daya to idan zai mika hannu ya jawo mutane waɗanda suka dace kuma wanda za su taimaka musu a gwamnatin sa to zai samu zai samu zaman lafiya kuma za a yi da kyakkyawan mulki wanda kowa zai ji daɗin sa. Amma idan kuma ya kishiyar hakan to gaskiya ƙasa ba za ta zauna lafiya ba, shi kansa ba zai ji daɗin mulki ba. Tunda abubuwan da suka faru a lokacin siyasa ko kuma lokacin yakin neman zaɓe sun wuce. Yanzu shi Allah ya ba wa mulki, saboda haka ya kamata ya mulki da adalci, kuma ya kalli Allah, ya kalli ma'aiki, ya kalli ya tsaya ya taimaka wa ƙasarsa don ci gaban ƙasar. Tun dama ƙasa ake yi wa ba wai wani mutum ba. Kamar yadda ita Hillary ta yi abin da ya miƙa hannu gare ta, ce look, yake ya sake kira da ita, kin taɓa yin secretary of state, zo ina son ki zama min secretary of state, ko kuma ya ba ta wani abu
misali
daga cikin mutananta, yace ki bani mutum kaza zan ba su mukami. To kaga wannan ya nuna cewa da gaske yake. Amma idan bai haka ba kuma ya ci gaba da irin halayen da ya nuna lokacin yakin neman zaɓe, to kuma sai dai da ta yi kenan a takaice.
To yanzu kuma daga ƙarshe, matasa musamman wanda suke da ra'ayin shiga siyasa a irin nahiyoyin da muka fito ko ƙasashen da muka fito, shin me zaka ce musu misali game da in mutum yana da wani buri? Kaga yanzu wannan abun ya fara wai kamar wasa, wai ƙaramin magana ta zama babba. Me zaka ce game da buri in kana da buƙatar wani abu ko zama wani abu a rayuwa?
Na farko zan fara yi wa matan Najeriya da Afirka gaba ɗaya albishir cewa wannan ba ƙaramin abu bane. Wannan ya nuna cewa wannan Hillary Clinton ta zama mace mai kamar maza kuri ne babu. Kuma wannan wata dama ce da ya nuna musu cewa za su iya zama 'yan takarar shugaban ƙasa a ƙasashensu, ko gwamna ko kuma 'yar majalisa ko makamancin wannan, kamar yadda ake da su a wasu a nan ƙasar Najeriya da sauransu. Amma dai ba taɓa samun mace wadda za ta zama shugaban ta zama takara
ta shugaban
ƙasa ba, misali a muna ƙasarmu ta Najeriya. Mun sani akwai irin su Liberia da sauransu, inda aka samu mace da irin su Ingila da da suna Germany. To wannan wani darasi ne wanda ya nuna mata, wato gaskiya kuma kamar yadda Bature yake cewa the sky is the limit. To wannan dama ce. Kuma na biyu, kamar yadda kuka tambaya, wannan darasi ne ga wanda nake kira yan bana bakwai. Wannan ya nuna cewa ya kamata ci gaba da abin da suke. Dama canji ake nema, canji gashi ya zo. To wannan canjin mai kyau ne ko kuma mai alheri ne? Wallahu alam. Muna nan mun zuba ido za mu gani. Kuma ya kamata ba ma kawai wai matasanmu ba, ai ina ganin har shugabanninmu na siyasa wannan darasi ne da ya kamata su koya. Kamar yadda kuka ba tambaya dazu cewa idan fa mutum ya sha taye, to fa sai fa ya karba abin nan a mutunce, ba sai ya fito yana baloko ko yana hayaniya ba, shi bai yadda ba, shi bai amince ba, bayan ba shakka ga shi tayen nan ya taye.
Mun gode da kasa magana da mu a daidai wannan lokaci da jiya da yau duka a cikin shirin yau da gobe akan maganar zaben Amurka. To Maryam, kin ji fayin da Professor ya bada
na sa gane. Kuma zan je nima in nema takara president.
Ai burin kenan, ai kuma matasan kenan, to ya kamata
a Allah sa dace. Bari mu duba Facebook live ko?
To karanta mana ko sako ɗaya ne.
Ga Jamila Salihu ta ce Allah ya sa nasarar shi ya zama alkhairi ga sauran kasashenmu gabaki daya.
Amin. To zaki kara mana daya?
To maga to ga Nur Sa'adi ya ce yayi hakan sun zaba abinda ya fi musu ba wani abu bane.
Wato zabin su ne ke.
Zabin su kenan.
To Allah ya sa mu dace yanzu sai in ce duka anan kan zamu tattare namu ko mare, amma muna son jin yau da goben da ya gabata fa.
Kuna iya lalabar mu kai tsaye ta shafin mu na voahausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata.
Haka yake, to duka a madadin ita
Maryam Bashir Bagaji.
Sai kuma Julie Leathers Gresham wacce ita ce ta ja ta gama shirin, da kuma injiniyan mu na yau sai ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa mu zama lafiya cikin shirin yau da gobe. Sai Allah ya kai mu.
Amurka yau ta tantance da yi bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalaci yau yara suka za a gabansu kwarai.